الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم ودساك هدواء ترمي نبيو أولا سافية أصبر أشهد أن أكبر وترجب شكرا تدبور داريه دار بإن دابير بأن هزر مزا الله صلى الله تعالى عليه وسلم wannan shine darasi na uku kenan insha Allah cikin jeren gidarusa daga littafin sharhus sunna wallafar Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzani wanda ya rasu a shekara ta 200 da shekara 64 bayan hijiran manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dan ba manta ba muna tattaunawa a cikin gabar da mallan yake magana akan wato abubuwan da za su faru bisa imanin ahlus sunna da ya shafi abin da ya shafi lahira tun daga mutuwa da abin da zai biyo bayan ta yana mana bayani akan matakan da za su faru na ainihin wato rayuwar lahira tunda kan ita kanta mutuwa da matsan kabari da tambaya da za a yi ma mutane a kaburburan su da ni'ima ko azabar kabari ni'ima da azabar kabari tabbataccen abu ne akwai ni'imar kabari akwai azabar kabari malamai suna cewa azaba kabari iri biyu ce akwai azaba muakkata wanda yake wa muminai da musulmai waɗanda suka yi mafuka akwai azaba kabari da'ima wanda yake wa kafirai su musulmai za a yi musu azaba a kabari gurgurdan laifukan su kaman waɗanda ake yi ma masu waɗanda ake bin su bashi ko waɗanda aka musu kukan mutuwa ko masu cin riba ko mazinata ko makamantan su ko mashayagiya duk wannan akwai hadisi game da irin azaba kabarin da za a musu amma idan mu'mine ne za a sauƙaƙa musu daga baya akwai kuma azaba kabari da ake makafirai zalla wannan su kuma sarmadan ne babu ɗaga ƙafa to daga azaba kabari da zaman kabari sai kuma lalacewar jiki sai al-nashar wato tasar da halittu daga baya da kuma al-hashar tara su a filin taron al-kiyama daga nan kuma sai abin da ya shafi gabatar da ayyuka a gaban Allah da kafa ma'auni da hisabi da sirai da sauransu to a wannan gaba yake mana magana za mu tashi bari mu kuma baye kadan da yake cewa wa ba'dal bila manshuruna su bayi za a tada su bayan jikin su ya ratattake ranan da Allah ya ga dama na summa idza sha'a anshara wa yawmal qiyamati ila rabbihim mahshuruna sannan a tattara su a gaban Allah ranan alqiyama waladal ardi alaihi muhasabuna sannan ai musu hisabi gaba ga Allah bayan an gabatar da takaddus littafin su bi hadaratil mawazin kamar yadda Allah yake cewa wana da ul mawazin al qist za a kafa wato ma'aunai na adalci wa nashr sufid dawawin kuma a fito da littafai na kundin taskace bayanan ayyukan mutane ahsahu Allahu wa nasuhu Allah ya kididdige ayyukan su kuma bayi sun manta kamar yadda Allah ya bada labari cewa yawma yab'athuhumullahu jami'an ran da Allah ya tada bayi ga baki daya fa yunabbi'uhum bima amilu da ba su labarin ababan da suka aikata ahsahu Allahu wa nasuhu Allah ya kididdige su kuma bayi sun manta fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanatin law kana ghayru Allahi azza wa jalla al-hakima bayna khalqihi wannan sakamako da za a yi da hisabi da komai da za a yi mallan yace za a yi shi ne a wani wuni wanda miqdarin yinin wato estimation na tsawon wunin kamar estimation na kwanakin duniya shekara 50 alf sana law kana ghayru Allahi azza wa jalla al-hakima bayna khalqi da wani za a wakilta wani alkali daban a ce to ya mutane sakamako da hisabi da sai an ci tsawon shekara 50 irin na duniya ana wannan sakamakon amma Allah da zai yi shi rana ɗaya zai kai shi gama ba ma rana ɗaya ba a wajen muminai kamar tsakanin azhar da la'asar kamar da Allah yake cewa tarjil malaikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana al-imam shaukani yake cewa cikin matul kadir yana nufin wato ya'ni anna miqdar al-amr fihi law tawallahu ghayru Allahi subhanahu 50 alf sana da wani ne zai yi mutane sakamako a samu na alkali da za a ce ya bibiyi tunda tafa mutane da ayyukansu ya tayi babu wani magana a jonin fa ya tayi continuously sai an shekara 50 irin na duniya ana wannan aikin amma yace wa subhanahu yafragu min dhalika fi sa'ati shi ko Allah ubangiji zai gama haka gabaki daya a cikin dankanin lokaci akwai hadisi wanda al-imamu Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaito gashi mallan zai kawo mana ma'anar sa yace lakinnahu Allah yali hukuma bainahu bi'adlihi amma shi Allah da kansa ne zai hukunci da kansa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waja'a yawmidhin bi jahannam Allah ne da kansa zai hukunci Allah zai magana da kowa babu mai fassara babu mai shiga tsakani babu lauya babu solicitor babu masu nema alfarma Allah ne da kansa zai bi miqdari liqa'ilati fid dunya da gurgurdan lokacin baccin rana gurgurdan lokacin siesta shine alqa'ila gurgurdan lokacin da kake batawa a baccin rana awa daya ko rabin awa ko awa biyu da rabi to shine gurgurdan abin za ka gani al-imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ya rawaito hadisi daga Abu Huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa yawmal qiyamati ka qadari ma baina adh-dhuhri wal 'asr ranan al-qiyama tsawon wunin kamar tsakankanin azhar ne da la'asar Hakim ya inganta wannan hadisi shi da al-imam az-zahabi da sauran malamai da suka biyo baya sannan akwai riwaya wata ke mauqufiya Abu Huraira ya ƙara wani ta'aliki yake cewa watin wannan tsayin wunin da za a gani kamar tsakanin azhar da la'asar to mu'mine ne za su gan shi kamar haka shine malamai suke cewa a cikin ishara da aka yi da azhar da la'asar yana nuni zuwa ga na daya dai babu a cikin salloli waɗannan guda biyun suna daga cikin sallolin da suke da kusanci da juna da kuma kamantakekeniya da juna ta yadda babu bambanci tsakanin azhar da la'asar in banda niyya irin su daya rakoi hudu sallama daya tahiyya biyu ko kaga magariba da isha sun yi kusa da juna watakila kusancin su kamar irin wannan amma suna da bambanci sannan kuma su kuma na dare ne shi kuma wato hisabin a wuni za a yi shi saboda kwatantan ya fi dacewa a yi da sallolin da ake a cikin wuni to kuma salloli mafiya kama da kwatancin su ne guda biyun nan sannan kwatance da sallah yana nuna muhimmancin sallah in kana yin sallah azhar ka dinga tuna wato ranar alkiyama tsakanin azhar da la'asar din za a yi sakamako in ka zo la'asar ka dinga tuna cewa daga tsakanin sallar da muka yi dazu zuwa yanzu in lahira ne iwar haka an gama abin da za a yi to sai ya ƙara maka ƙaimi wajen kula da sallah musamman saboda muhimmanci ta sallar la'asar a karankin kanta wanda duk wanda ya rasa ta annabi yake cewa asarar da yayi kamar ayi mishi gobara ya rasa komai iyalan shi da dukiyarsa da komai nashi a Sheikh Al-Albani da yanzu yana magana akan wannan hadisan a cikin as-sahiha cikin mujalladi na 5 sai yake cewa wannan wa'ara annal mawqufa fi hukmil marfu' wannan mawqufin ne ina ganin hukuncin shi hukuncin marfu'i ne wannan karin da Abu Huraira yana cewa tsayin karancin tsayin lokacin mu'mine ne za su gan shi haka sauran kafirai ba za su ga wannan karancin lokacin ba to kaga wannan magana gaibu ce Abu Huraira ya faɗe ta a wannan riwaya ta biyu bai danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya Sheikh Al-Albani yana ganin wannan marfu'i ne shi ma hukuman yace bal huwa awdahu wa abyan kuma ya fito da ma'anar wajen fili duk da yake isnadin sai a Sheikh Al-Albani wani taliki yake cewa duk da yake isnadin bai kai a ce na Bukhari da Muslim bane amma dai isnadi ne sahihi a cikin isnadin akwai wani mutum mai suna Suwaid ibn Nasr al-Marwazi wanda ya rasu a shekara ta 240 bai da hadisi a cikin Bukhari da Muslim sai dai a cikin Tirmidhi da sunan al-Imam an-Nasa'i amma dai isnadi ne tabbatacce shi wannan mutumin ana mishi laƙabi da Rawiyat ibn al-Mubarak ɗalibin Abdullahi ibn Mubarak ne ya riwaya da yawa a gurinsa al-muhim dai shine cewa tsawon lokacin hisabin a wurin Allah yadda mu'mini za su ganshi kamar tsawon lokaci kankani tsakanin azhar da la'asar idan an yi azhar kafin ka gama abin da kake yi kafin ka ankara zaka ji ana labarin la'asar mafi tsayi shine a ce awa biyu ne tsakankanin su awa biyu ko biyu da rabi ko daga fitar lokacin azhar zuwa shigar lokacin la'asar to yace wa huwa asra'ul hasibin Allah shine mafi saurin hisabi kamar yadda ya faɗa ثم ردوا الى الله مولاهم الحق له الحكم وهو اسرع الحاسبين سنة أميد سوء الله واندشين أبنججن سنجس كيا شيكي ده حكم شيكما يكو قوى سورن سينسا كمكو كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يوم إذن يعودون في الجنة فريق في الجنة وفريق في السير كما يدى الله يباري حال تن أنن تنفرقو تند مكج يدى يباري سوء ya ware ƴan wuta daban ƴan aljanna daban to haka za su koma zuwa wurin Allah fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wa kadhalika ahna ilayka qur'anan arabiyyan litundira ummal qura wa man hawlaha wa tundira yawmal jam'i la rayba fi fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir Allah ka samu daga cikin ƴan aljanna din ka tsare mu daga cikin daga zama cikin ƴan sahira to wannan shine mataki na gaba shine mataki na awo da mataki na sakamako daga nan mataki na gaba shine malam zai ambaton mana da yake cewa wa ahlul jannati yawma idhin fil jannati yatana'amuna wa bisunufil ladhati yataladhdhuna wa bi afdalil karamati yuhbaruna to ya tsallake wani mataki da yake ya ambace shi a baya a fakaice shine siradi daga wannan matakin sai matakin siradi shine za a bada dama a ce aje a tsallaka siradi to anan ma wasu za su fara fadawa cikin jahannama idan an ga matsalaka saradi to duk wanda ya tsallaka saradi ya tsira amma hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da Abu Dawud da cewa bayan an tsallaka saradin anan ne za a tsai da mutane a yi musu hisabi na tsakankanin su shine ma'anan waqifuhum innahum mas'ulun anan ne duk wata mazlama da ke tsakankanin mutane isu isu na bashi da cutarwa da ƙarya da gulma da ƙazafi da duka da kisa da duk wanda ya taba cutar da wani a jini ko a dukiya ko a mutunci ko da magana ko da aiki ko da makamancin haka to anan ne za a fitar wa dukkanin mutane haƙoƙin junan su anan ko shahidi ne mutun sai an fitar da haƙoƙin mutane akan shi anan wajen shine daga nan za a yi wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surrin mutaqabil shi sai adana zike yin shiga aljanna ba sa jin damuwar juna saboda an riga an cire duk wannan damuwar to shine mataki na kusa da na ƙarshe a fa'aliyat a activity tsallahira tsallaka siraji daga shi to shine sai wannan matakin wa alul jannati yawma idhin fil jannati yatana'amuna ƴan aljanna a ranan cikin aljanna suna cikin shagali da sharholiya وَبِسُنُوفٍ لَذَّاتِ يَتَلَذَّذُونَ سُنَا جِنْ دَائِي سَلَنْ جِنْ دَائِي إِرِي دَبَنْ دَبَنْ وَبِأَفْدَلِ الْكَرَامَةِ يُحُبَرُونَ سَنَا سُنَا دَ كَرَامَةِ مِي جِرْمَا اللَّهِ يَبَاسُ كَرَامَةِ مِي جِرْمَا وَتُو سُنَا جِنْ دَائِي سُنَا شَنْ شَغَلِي سُنَا شَرْهُولِيَا سُنَا كَيْتَرَيْنِ اللَّهِ كَسَامُ تِكِنْسُ اللَّهِ مَدْوَيْكِ سَرْكِ يَبَدَ لَا بَارَيْ دَبَنْ دَبَنْ نَا أَبُنْدَ ذَا أَبَيْوَا يَنْ أَلْجَنَّ نَنِي إِمُومِي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisai daruruwa sifatul janna tun daga abinci da sutura da mata da za a aura musu da gidaje na alfarma da natsuwa da salama da aminci da morewa da yarda Allah da dukkanin abin da za a ba su da kyan halitta da komai babu laifi mu ambato su ƴan kadan irin fadin Allah inna sabal jannati fi shughulin fakihum lalle ƴan aljanna suna cikin shagali fakihuna suna cikin annashuwa suna cikin wato suna baja yadda suke so hum wa azwajuhum Allah yace alal araiki muttaqiun su da mate kun su suna kishingide akan karagu a wani ji Allah yake cewa lahum fiha fakihatun ko walahum ma yad'una salamun qawlun min rabbir rahim wamtazil yawma ayyuhal mujrimu Allah ya ce suna da duk abin da suke so na ɗayan itace da duk abin da suka kiraya suka ce a kawo musu za a kawo musu duk abin da suke so akwai ta riwaya ta al-imamu abinna ibnu abi shayba a cikin musannaf wanda al-imamu ibnu kathir ya kawo ta a cikin tafsirinsa cewa hatta ana musu ruwa ba ruwan sama ba ruwan ni'ima
duk abin da mutum yake so na ni'ima za ya mai ruwan shi kamar a ce a mai ruwan motoci ko a mai ruwan hurul ain duk abin da mutum yake so har mun karanta hadisin ma wanda zai ce shi noma ma yake so yi fa Allah ya ce mishi kai yanzu bawon Allah duk abin da aka baka aljanna nabi shi ka ce wallahi shi sha'awar noma kawai yake shi to shikenan je ka kai sai ya je kafin ya gama shuka abin tsiron ya riga ya girma shine har wani mutumin kauye yake cewa wannan din da aka yi mutumin garin Madina ne sune mayin noma sai ce mu mutanen kauye na ruwanmu da wannan mun samu aljanna kai ba mu bukatar wani abin nan dan adam ne da buri da buri da buri har Allah madaukakin sarki ya zo ya tambaye su ya ce shin duk abin da ne muku alƙawari na cika muku su ce Allah ka cika mana duk abin ce ku dai bincika ko akwai ƙari su ce ai mu duk abin da aka gaya mana an yi mana da ma ƙarin sai Allah ya ce to akwai saura na yadda da ku ba zan yi fushi da ku ba sannan kuma Allah ya yaye musu hijabi ya yaye mana hijabi bari mu dinga tafa'uli ko Allah ya yaye mana hijabi mu ganshi sai mu manta dukkanin ni'imar sai wannan ni'ima ita ce kololuwar ni'ima ni'imar gamuwa da Allah da ganin sa saboda ka ta mantar da bayin Allah na aljanna duk wata ni'ima su ga ashe ma kasace da wannan babban ni'ima ta ganin Allah ubangiji madaukakin sarki ubangiji Allah ya sa mu dace hakanan Allah wani yake cewa udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaru ku shiga aljanna da ku da matayanku tuhbaruna ku raƙashe ku ci ku sha ku yi abin da kuke so yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab adinga kekkewaya musu da farantai na zinariya da kofuna wa fiha a cikin aljanna din ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-ayun duk abinda rai yake so duk abinda ido yake gani ya burge shi akwai sanan kuma antum fiya khalidu kuma za ku dawama ba irin ni'ima duniya bace ni'ima duniya babu magana dawama ta haka dadin ta ragagge ne Allah ya ce la yasmauna fiya lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama ba a jin hayaniya ba a jin ƙarya ba a jin hayaniya ba a jin damuwa babu komai za a zo a yanka mutuwa a gaban kowa kowa ya ganta Allah ya ce ya aljanna khuludun bila fana'i yan wuta su ma a ci musu khuludun kowa ya ga an yanka abin nan an yanka ita kanta abin nan mutuwa din Allah ya ce fihi ma aynani naddakhata a cikin aljanna akwai wasu manyan idan ruwa masu bulbula ruwa fihi ma fakihatun wal menene ma fihi ma min kulli fakihatin zawjan kowane dan itace nau'i bibbiyu ne za a yi ta kawo su wa utubihi mutashabiha za a zo musu da shi yana kama da juna wanda aka kawo dazu a sake kawo wani kuma ba shi bane amma sun yi irin da juna yutafu alaihim bisihafin gasu nan dai duk Allah zai sakamako iri daban-daban Allah yake wajazahum bima sabaru jannatan wa harira je muke magana akan farkon abin da yake faɗa cewa ka haƙurƙurtar da kanka abin akan bin Allah ka ji wajazahum Allah zai mana sakamako in Allah ya so bima sabaru jannatan wa harira saboda haƙurin da kai ka bi Allah sai Allah ya maka sakamako da aljanna da kuma sitira ta alharimi al-imamu ibn al-qayyim al-tafin shahadil arwah ya siffanta siffofi na halittu na rayuwar halittu a cikin aljanna daga cikin siffofin shi ne wato wannan natsuwar da aka faɗa akwai salama udkhuluha bi salam ku shiga cikin aminci sannan akwai wadata babu wanda yake cikin talauci ko damuwa sannan zukata suna da lafiya babu wanda yake da baƙin ciki ko hassada ko ƙeta ko mugun fata domin waɗannan abubuwan sun fi tasiri wajen jin daɗin rayuwa fiye da asalin material din sannan kuma duk wani abu na material da mutum yake bukata mata ne yake bukata ƴaƴa ne wuldanun mukhalladuna a arziki yake bukata duk abin da mutum yake so walakum fiya ma tashtahihil anfus duk abin da mutum yake so za a bashi abin da idan kake maka daɗi za a baka abin da ranka ke so za ka ci abinda kake so ka kwanta akai zaka kwanta har hadisi ya tabbata cewa akwai kasuwa da ƴan aljanna suke zuwa suna yin shopping idan suka tafi kafin su dawo sai ai musu wani tarba a kasuwar wanda tarban kamar yadda ake tarban bako ne mala'iku za su tarbe su da wani ruwa na musamman ana feffesa musu shi sai su ƙara kyau su ƙara annashuwa saboda idan sun dawo gidajen su gun matan su sai matan su ce musu ai kun fida da kuka fita kyau sai ai kuma kun ƙara kyau to haka Allah ne ta musu wannan ni'ima khuludun bila fana'il abin da yawa jama'a ba zai yi ai ta fadin shi anan ba amma duk wanda yake ganta alqur'ani zai ga cewa waɗannan suna nan ga sunan baja-baja a cikin alqur'ani ka karanta kai irin suratul rahman irin suratul waqi'a irin qaf kai ko ina ma ka karanta zaka ji wannan zaka ji irin wannan labari haka nan hadisai ka koma cikin bukhari akwai abin nan hadisai da cikin muslim da sauransu haka nan littafai na musamman da aka yi sifatul janna kaman shi wannan na ibnu al-qayyim hadil arwah kaman littafin akwai littafin al-imam al-maqdisi shima sifatul janna wa na'imuha abin nan diyauddin al-maqdisi akwai na ibnu asakir ga sunan da yawa akwai malamai anan kurkusa ma sun yi akwai dan kankani na malam wahidu bali ko wasful janna shehu al-albani ma yana da wasful janna min sahih sunna duk waɗannan za su sa mutun ya ji annashuwa ya kuma ƙara ƙaimi wajen neman lahira dan yake da tabbas Allah ya sa mu samu to sai malam ya sake cewa fahum hina idhin ila rabbihim yanzurun a wannan lokaci ɗan aljanna za su ga Allah wannan shine abin da muka ambata na cewa ni'ima mafi girma da Allah zai ma ɗan aljanna shine ya ba su dama su ganshi bayan an gama duka abin da za a yi na zaman aljanna kowa yayi settling kuma sai Allah madaukakin sarki ya bayyana ga ɗan aljanna su ganshi wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira shine malami Badru al-Amali yake cewa fa yansawna an-na'ima idha ra'awhu yarahu al-mu'minuna bighairi kayfin wa tamthilin wa darbin min mithali fa yansawna an-na'ima idha ra'awhu fa ya khusrana ahli al-i'tizali ɗan aljanna za su ga Allah ba tare da ba za ka yin bayanin ya yanayin ganin yake ba ko yayin ne miqdarin ma yuhituna bihi min ru'yatihi Allah ya san yadda abin yake Allah kuma shi ya kaddara shi idan suka ga Allah wannan gani shikenan fayansaunan na'ima idza ra'aw sai su manta duk wata ni'ima sai ta zama ba ta da kima in an yi comparing dinta da daraja da falalar ganin Allah shine sai yake cewa Allah wadaran mu'tazila wanda suka ce ba za a ga Allah ba mu'tazila sun yi iyayun su sun yi iya kokarin su karyata waɗannan ayoyi su murde ma'anar su su musu tawili cewa ba ganin Allah bane akan gaba gaba babban malamin su Zamakshari jarul lahi mai al-kashaf a cikin tafsirin sa duk wata aya ta zo da wannan batu yayi kokarin ya ga cewa ya murde ma'anar ta cewa ba ganin Allah bane wujuhun yawma idan nadira ila rabbiha yace ai ila anan ba harfin jarra bane ila yana nufin wato ala'in ni'imomin Allah ne za a gani su bai sai da za a ga Allah ba fahum hina idhin ila rabbihim yanzuruna la yumaruna fi an-nadri ilayhi ba za su dinga gogoriyo ba kowa zai ganshi daga inda yake kamar yadda hadisi ka kwatanta a cikin Bukhari da Muslim cewa kamar yadda ake ganin farin wata ne a daren da ya cika irin daren 13 14 15 ko 16 ba tare da turereniya ba wala yashukuna kuma ba su shakka akan Allah din ne ba su da shakka akan cewa lalle Allah ne wujuhuhum bikaramatihi nadira fuskokin ƴan aljanna za su yi ta haske suna annashuwa saboda wannan karama da Allah ya yi mana wa a'yunuhum bifaddihi ilayhi nadira kuma idan danun su za su kalli Allah ubangiji madaukakin sarki fi na'imin da'imin muqim a cikin ni'ima ƴan aljanna suke suna cikin alheri da shagali baja-baja da'imin madawwamin alheri madawwamin ni'ima muqimin kuma take ko da yaushe babu ba a daga kafa babu wani lokacin za a ce babu ni'imar sabanin ni'imar duniya yanzu koda mutum yana cikin waɗanda suke more duniya ba wai yana more ta ne every second of his life ba a cikin morewan akwai wahalhalu a cikin jin dadin akwai jarabawoyi a cikin abin da yake yi na annashuwarsa ko sharholiyarsa akwai abin da zai biyo baya watakila ya gadan mishi da wata cuta ko wani tsoro ko wata fitina ko wata asara ko wata nadama ko kuma ni'ima tana tsitsinkewa ne a samu wata na arasa wani lokaci a samu da safe da rana ba a samu ba da dare ma'ana san da kake cin abincin ko san da kake tarayya da matar ta ka ai iya lokacin da ni'ima in an gama fa ka kuma yi da kake to aljanna ba haka bane da'imun ne muqim ko yaushe cikin jin dadi ake in ba a wannan ana wancan suna cikin sha'ani ne ko da yaushe sai iktibasi la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin la yamassuhum fiha nasabun babu wani wahala ko gajiya ko damuwa dake samun ya aljanna a cikin ta wala wama hum minha bimukhrajin kuma ba za a taba fidda su daga cikin ta ba wannan ta cikin suratul hijr kenan ko domin kuwa Allah madaukakin sarki zai sa ai musu waya ce ya ahal janna ya ku aljanna inna lakum fiha an tasihu fala tamridu na lamunce muku a cikin aljanna an tasihu cewa kuna da lafiya fala tamridu ba za ku ciwo ba wa anta ishu shubanan fala tashihu kuma za ku ci gaba da rayuwa a matsayin matasa ba za ku taba tsufa ba shine malamai suka ce wasu suka ce wato kowa zai zama dan shekara 40 maza mata kuma yan shekara 31 ko 32 duk dai an tafa dan maganganu Allah dai ya ce kawai kuna nan a matasa ba za ku tsufa ba walakum fiha an takhludu fala takhruju kuma na lamunce muku ku wanzu a cikin ta ba za ku fita ba to wannan yana daga cikin albishirin da Allah zai sa a dinga yin shela ana tana wa yan aljanna wannan ni'imar kullun kamar a ce wani talla ne da yake fitowa kullun akan tibin ka ko akan wayar ka kaga ba za ka manta da shi ba ana ta tuna musu malaiku suna yawo kwararo suna musu shela a san kira na yin shela cewa ai ga ne mun da aka yi musu Allah ka sa mu ciki babu fita sai karin iktibasi kuma ukuluha daimun wa dhilluha abincin aljanna madawwami ne ko da yaushe akwai shi duk sanda mutum yake so zai je ya ci wa dhilluha haka nan inuwa ma babu san zace rana ta take ko kuma inuwa ta kauce shi ma ita ma inuwar madawwamiya ce tilka uqbal ladina taqaw Allah ya ce wannan shine wato abin nan karshen al'amari ga waɗanda suka ji tsoron Allah wa uqbal kafirin annaru su kuma kafirai karshen al'amarin su wuta Allah ka tsare mu daga wuta wannan ma ya iktibasin ta ne daga cikin suratul ra'd zamu ga bai ce ai Allah ne yace ba ya faɗi ayan ne kawai wa ahlul jahdi to wannan shine sakamakon aljanna fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir kar mu manta yana mana tartibin abubuwan da zasu faru ne na komawa zuwa ga Allah tun daga mutuwa matsin kabari abin nan jarabawa da za a mutane a kabari azaba ko ni'ima kabari har dai a tafi zuwa tashi da kaza yanzu ana mataki na ƙarshe shine aljanna da wuta shiga aljanna ko shiga wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta sai ya ce wa ahlul jihadi su kuma kafirai wanda suka musa Allah suka kibin Allah su ne ahlul jihadi ar rabbihim yawma idhin mahjubun su kuma ranan za a katange su daga Allah za a katange su ba za a basu su kai ga ganin Allah ba wa fin nari yusjaruna sa'annan a cika wuta da su yusjarun za a cika gidan wuta da su subhanallah Allah ya ce kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim lallai su ranan suna ana masu katange su daga Allah ubangiji sannan kuma za su shiga wuta yawanda cewa to wanda suke cikin ni'ima su ba za a katange su ba kenan waɗannan sunan za a katange su ne ƴan wuta su za a katange su Allah ya ce mala ya ci gaba da kawo iktibasi Allah ya ce laisa labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an saqita Allahu alaihim wa fil azabi hum khalidun Allah wadaran irin mummunan aikin da wato suka daukar wa kawunan su an saqita Allahu alaihim sakamakon haka Allah ya fushi da su sun dauko kansu mummunan aiki sun yi kafirci sun yi munafurci sun yi fasikanci sun aikata munanan barnataku sai Allah ya fushi da su sai Allah madaukakin sarki ya sa su wa fil azabi hum khaliduna waɗannan to kafirai kenan domin ita ma wuta iri biyu ce akwai wuta ta kafirai ita ce ta khuludi irin wannan kenan akwai wuta ta usatul muslimina ne zai mana magana akan ta wanda take ba khuludi bane akwai fita daga cikin ta waɗannan su ne wanda za su dawama a wuta da duk irin azabar da kaji an faɗa game da ƴan wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa saboda ƴan wuta su ji azaba ji na tashin hankali Allah zai sa a hura halittarsu ta yi girma sai zama haƙorin ɗaya daga cikin sa, ai kaga haƙori yana daga cikin gaba mafi kankanta a jikin mutum ko, to haƙorin ɗaya daga cikin su zai zama kamar girman dutsen Uhud, ina kuma ga girman jikin shi, za a hura su su yi ula ula a ci gaba da yi musu azaba. Kullama najidat juluduhum, Allah ya ce baddalnahum juludan ghayra haliya dhuqul azab, za a yi musu azaba sai an dafa fatarsu ta nuna ta kauce ta zama babu ita, Allah ya ce sai mu canza musu wasu fatin din su ga wadannan azaba. Wala haula wala quwwata illa billah. Sannan babu ci babu sha, in sun tambayi abinci sai dai a ba su mene, sai dai a ba su ruwan mugunya, in sun tambayi ruwa sai dai a ba su narkakkiyar dalma ta fashashshiya. Haka Allah zai musu ainihin wato wannan mummuna azaba. Alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya, kafiri wanda zai shiga wuta mai girma sannan babu rayuwa babu mutuwa a ciki. In azaba ta yi musu azaba za su dinga ma kira suna cewa wana dawo ya maliku da ya kudi alaina rabbuk qala innakum makithun, kace ka roƙa mana Ubangiji mu a kashe mu ma mu huta. Allah ya ce ka gaya musu innahum makithun, su dinga cewa ya laitani kuntu turaba, ina ma da sun zama ƙasa yadda aka mai da dabbobi da ya fiye musu. Allah ya ce a wani waje annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'ati adkhilu ala fir'auna ashaddal azab, kaji ashaddal azabi, azaba mafi tsanani da zaka iya tunani ta za su kasa ciki. To azaba ce ba dare ba rana, kamar da Allah ya faɗa, kamar da malam yayin kuma na anan la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha, ba za a kashe su su mutu ba ko ba za a rangwanta musu daga azabar ba. Kadhalika najzi kulla kafurin, Allah ya ce haka za mu yi sakamako ga duk wani wanda ya fajirci ya kafirci. ‘Yan wuta haka za su shiga cikin wannan azaba, ba ji ba gani ba dare ba rana, Allah zai azabtar da su iyakar azaba saboda kafircinsu. Dama kafirci bala’i ne, wuta musiba ce da ba taɓa ganin irinta ba. Da haka kullum mu ci gaba da roƙon Allah ya tsare mu daga kafirci, ya tsare mu daga ɓata, ya tsare mu daga shirka. Saboda wanda duk yayi ya samu kanshi a cikin irin wannan jidali da ya shiga uku, shi yasa kaga dukkanin annabawa da dukkanin masu bin tafarkin su a addini suke tsanantawa wajen wa'azi game da shirka da tunan asiri gare ta da kyamatar da mutane daga sharrinta, kuma ake matsantawa game da karantar da tauhidi da nannagawa akan muhimmancin tauhidi. Saboda duk yadda za a buga a raya mutum ya samu ya mutu yana musulmi, wala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li abihi id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Annabi Yaquba abin da ya yi shi kenan, yana cewa me za ku bautawa a bayana, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isaka ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kalla annabi yusufa rabbi qad atani min al-mulki wa lam tani min hadith fatira samatu anta wali fi tawaffani muslima tawaffani muslima wa alhiqni bis salih. Haka nan Ibrahim yake wannan addu'a, yana fadan sharrin gumaka innahunna adlalna kaseeran minan nas, yana addu'a da shi da zurriyarsa Allah ya tsare shi, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, saboda bala'i ne na karshe mutum ya mutu kafiri jama'a. Allah yana cewa innahu man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil zalimin min ansar, wannan bala'i ne da mutum ba zai taba fita daga cikin sa ba in ya sake ya samu wannan matsalar. Kisa annabawa da manzanni da malamai na kwarai suke babu daga kafa babu daga totar akan wa'azi game da tauhidi da muhimmancin sa, da wa'azi game da shirka da hadarinta da kore mutane daga ganin sasaucinta. Domin duk abin da za a buga a raya idan da imani, to wata rana za a tsira. Kamar da Annabi ya gaya ma Abu Dharrin cewa duk wanda ya mutu baya shirka da Allah, wata rana sai ya tsira sai ya shiga aljanna. Annabi ya ce koda ya yi zina koda ya yi sata. Abu Dharrin ya tamamaki, wa in zana wa in saraka, ya ce wa in zana wa in sarak, wa in zana wa in sarak ya Rasulullah, ya ce wa in zana wa in sarak. Saboda jama'a mu guji shirka, mu guji duk wani abu da zai kusantar da mu zuwa ga abin da zai taba tauhidin mu. tsayanta Allah a cikin zuciya, tsayanta Allah a wurin ibada, tsayanta Allah a wurin duk wani abu da ke da alaka da addininka. Ka guje masa saboda mu samu mu tsira ga baki ɗaya mu, Allah ka sa mu tsira. Saboda ƴan wuta suna cikin wannan mummunan sha'ani, sha'anin azaba, sha'anin fitina, sha'anin damuwa, sha'anin tsawa da za a dinga yi musu, ana musu kwarmato, ana musu gori akan cewa ai an ba ku dama kuka yi wasa da ita, ai an turo muku alam ya'tikum nadhir, ashe ba a turo muku gaggadi ba, za a yi ta musu wannan kwanzagwarma ba dare ba rana. Ba sa fita khala man sha Allahu min almuwahhidina ikhrajuhum minha, waɗanda kadai za su samu fita daga wuta su ne masu tauhidi, waɗanda Allah ya so a fitar da su. Kamar da muka ambata a baya, akwai musulmai masu sabon Allah, akwai musulmai da suka yi wa Allah laifuffuka, akwai musulmai waɗanda ladansu bai rinjayi zunubansu ba. Waɗannan nau'o'i na musulmai a ranar alkiyama bayan an gama dukkanin abin da za a yi na sakamako, su ma fa za a aika da su gidan wuta ne, za su je su yi reman a gidan wuta. Akwai musulmai waɗanda tun daga kan sira'i za su fada, ba a ma zo kan hisabi ba. Musulmi ne amma yana da laifuffuka, wataƙila ya saba wa iyaye, wataƙila ya ci amana, wataƙila ya yi wani laifi daga cikin laifuffukan da ake da za su hana shi hayya sira'i lami lafiya. Yana nan a musulmin shi tunda ya mutu da imani, to ta na zai fita. Fitan kuma akwai matakai daban-daban, kamar da hadisi suka nuna. Hadisi al-Imam Muslim ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin Allah zai bada damar ceto. Ceton nan shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban kwamitin ceto gaba ɗaya a lahira, wanda zai yi ceto iri daban-daban a matakai daban-daban. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ceto annabawa da sauran manzanni, su ma za su ceto a cikin al'ummominsu. Sannan ƴaƴa da suka mutu suna ƴan ƙanana su ceci iyayensu. Sannan alƙur'ani ya ceci masu karanta shi, azumi ya ceci masu yin azumi, ayyuka da dama su ceci masu yin su. Sannan kuma sauran muminai kamar shahidai, Allah zai ba su dama su yi ceto su ma, kamar suwana Allah ya zaɓa shine illa bima sha'ake, wato sai wanda Allah ya ba da liman azina lahur rahman, sai Allah ya ba mutum ƴanci sannan zai wannan ceton. Idan aka gama iya wannan ceton, farko za a ceci waɗanda kamar da an gansu an san mutanen kirki ne, akwai alamar sallah a tare da su, akwai alamar nagarta a tare da su, su za a fara ceto a yi ta fitar da su. Allah madaukakin sarki zai ta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam dama yana shiga gidan wuta yana fitar da mutane, yana ƙara fitar da su, har sai Allah ya ba ƴan aljanna su ma dama cewa su shiga aljanna su fitar da duk wanda suke so, su shiga wuta zai su fitar da duk wanda suke so su fitar. ƴan aljanna za su fito daga gidan aljanna su shiga gidan wuta, kowa ya fitar da wanda ya sani da wanda yake ganin zai taimaka mawa. Ƙarshe ha akai wa zarafin shi Allah Ubangiji da kansa zai ce kun tabbatar kun gama fitar da duk wani wanda yake da wani nasibi ko da ƙanƙani ne na imani, sai su ce gaskiya su duk wanda suke gani ya kamata a fitar sun gama fitarwa. Sai Allah ce to da saurawa zan fitar da kaina ne ma. Saboda haka Allah da kansa zai yi danƙa guda biyu ya fitar da duk wani wanda yake da ragowar imani ko mun ƙanƙantarsa zuwa daga wuta. Idan an fitar da mutane ba za a kai su aljanna kai tsaye ba, sai an kai su wata wani rehabilitation center na musamman inda akwai wani ruwa da ake cewa ma'ul hayat. Wannan ruwan shi za a je a tsoma su a ciki sai jikinsu ya dawo daga ƙonewar da ya yi zama gawayi, jikinsu ya dawo ya tsuru ya tsuru ya tsuru, nan da nan ya koma mai kyau kamar sabon jiki wanda bai samu matsala ba. Sannan a shigar da su aljanna. Akwai wanda kuma aka ce sai an fara shigar da su aljanna za su cika aljanna da wari, ta kuma aljanna gidan ni'ima ne, babu wari. Saboda haka nan da nan za a sake recalling din su back zuwa wannan wurin da za a je a tace su tukunna kafin su shiga aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin hatta ƙarshen mutum wanda zai fito daga gidan wuta zuwa aljanna, wanda zai zama bai da wani aiki na alkhairi gabaki ɗaya, bai taɓa lam ya amal qattu khairan kamar da muka karanta a cikin sunna na Ibn Abi Asim, amma kuma ya mutu da imanin imanin cewa ya yarda Allah shine mahaliccinsa, ya yi imani da kalmar la ilaha illallah. Wannan shi ma za a fitar da shi, a aje shi a wuri, a sake matsawa da shi har matsawa ta kai ga an shigar da shi cikin ainihin wato aljanna. Sannan kuma in ya kewaya ya tara babu inda zai bai samu wuri ba, a iya kewaya shi, ya kewaya ga ko ina is occupied, babu wani vacancy, babu wani vacant accommodation. Sai Allah ya ce mashi, shikenan, in ba za ka yi koma ba sai ka zo kawai ka tafi wutan. Ce a Allah, a dai taimaka min di. To har a kai ga an ba shi ninkin duniya sau goma. Aya. Na? Data? Ke to ya kenan, mu ci gaba haka kawai? To ya aka yi babu caji? To Allah wani musta. Ko kuma mu dakata haka kawai. Ina na ga waɗanda mata masu sun fara su mutu. Za mu iya ƙarasa shi an jima zuwa gobe? Na so mu gama shi gobe ne fa. Daga za mu iya fa. Bari mu saurara a nan insha Allah. Da yamma ma shi za mu yi, sai mu sake gobe da safe, hala mu gama mu samu darasi biyar kenan. A ɗan ɗumama dai imani ne kawai. Sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.